masu kallonmu da sauraronmu musamman ta kafafen yada bayanai na zamani. A wannan shiri yana zuwa muku ne kai tsaye daga wannan shafi namu mai albarka. Sannan kuma ina ga yau nawa ne ga wata? Yau 21 ga watan 12 watan Dhulhijja bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1445, wanda kuma ya dace da 29 ga watan 5 hijirar miladiya 2024. Kamar da muka saba amsa tambayoyi a wannan shafi namu mai albarka, kamar da ke maimaitawa tambaya ba fatawa ba, insha Allah yau ma zamu amsa wasu daga cikin tambayoyi da suke a hannunmu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana taufiki, ya mana agaji cikin karanta daidai da kuma amsa daidai, ya kuma sanya albarka cikin abin da za mu faɗa, inda aka samu kuskure kuma ko tuntuɓin harshe ko ƙarancin bincike, ainihin muna maraba da dukkanin tambihi ko gyara daga wajen ƴan uwa masu sauraronmu da ainihin ɗalibanmu da abokananmu ɗaliban ilimi da kuma malamanmu gaba ɗaya, insha Allah. Na'am.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ya Sheikh, ba tare da bata lokaci ba, mai tambaya na farko yana tambaya ne akan malam mai azumin kafara zai iya ajiyewa yayi azumin 6 Shawwal ko kuma azumin 10 farko na Zulhajji.
To alhamdulillah, da farko dangane da azumin kafara ko wani kisan kai ko kuma dukkanin kafara da suka zo a cikin littafin shari'a da kuma littafin Allah mai girma, ana yin su ne mutatabi aini, abinda za ka ga a cikin ayoyin Qur'ani kenan. Idan ka fara azumin kafara daga ɗaya na har sai ka kai 60, haramun ne ka ajiye in ba da wani dalili mai ƙarfi ba. Daga cikin dalilai akwai kana cikin yin azumi sai Ramadan ya zo, to nan wajibi ne ka ajiye. Ana gama Ramadan daga ranar sallah washe gari ka ci gaba. Haka nan ya halatta kana cikin yi babbar sallah ta zo, annabi ya hana azumi ranar sallah, ka ajiye sannan kuma ka ci gaba kamar yadda muka bayani a fatawarmu na kwanaki. Ko kuma ainihin rashin lafiya, wannan shi ma na cikin dalilan da malamai suka halatta ajiye azumin kafara. Amma dan yin wata azumin nafila ta yi kafaran wajibi ne, wajibi kuma ta ture ainihin nafila, wajibi ne ka yi kafaran ka, ba za ka yi 6 Shawwal ko wani ya sunan shi azumin awali Zulhijja ba. Wannan shi ne zance mafi inganci insha Allah, wallahu alam.
Mai tambaya na gaba yake cewa mace ce, take cewa malam ya halatta mace ta bayyana karatu a cikin sallar magariba da isha'i da asubahi kamar yadda wasu suke ganin bayyanawan kamar bai halatta ba.
Na'am, abin da yake dangane da sallar mace ya tabbata cikin hadisi manzon rahma sallallahu alaihi wasallam yace sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah. Da ya karantar da ainihin sahabbai sallah a cikin masallacin shi. Malamai suka ce, wasu daga cikin malamai suka ce annabi bai bambanta ainihin sallar mace da namiji ba a cikin bayanan da yi, shi kuma annabin maza da mata ne gaba ɗaya da aljanu da mutane. Wasu daga cikin malamai sun kawo waɗansu wurare da sallar mace zai sha bambanta na namiji, amma dai zance mafi inganci shi ne duk inda ake ɓoye karatu mace da namiji hukuncinsu ɗaya ne. Inda ake bayyana karatu sallar asubahi da kuma sallar isha'i raka'a biyun farko da magariba raka'a biyun farko, yanda namiji zai bayyana haka mace za ta bayyana. Illa wasu malaman mu na fiqhin musulunci Allah saka musu da alkhairi sukan ce mace ba za ta daga murya irin yanda namiji ke daga murya ba, shi yasa ma mace ba ta kiran sallah a shari'a, mace ba ta ainihin yin limanci ta daga murya, shi yasa ma ga zaga limancin su yawanci yanda zo a cikin hadisi a cikin gida ne. A takaice dai bai halatta ta daga murya a wuraren da yake akwai ajnabi, saboda haka ta yi ƙasa da muryanta amma ta bayyana yadda tana jin karatu, wanda ke kusa da ita yana ji. Wannan ya fi dacewa da sunna akan kawai ta yi shiru, wata ma za ka ga kawai fa bakinta ko motsi ba ya yi, to wannan kan ma tunani take ba sallah take ba. Ina fata an gane. Wajen ɓoye karatu wajibi baki ya yi motsi, wajen bayyana shi kuma dole kunne ya ji abin da ake faɗa insha Allah, wallahu alam.
Sheikh, mai tambaya ta gaba yake cewa ya halatta malam mutum ya yi addu'a a cikin sujjada da kowane yare, ma'ana ba sai da larabci ba.
Dangane da addu'a a cikin sallah, addu'a da ake musamman a cikin sujjada, tunda ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa amma fi sujudi fajtahidu fi du'a, amma cikin sujjada ku ainihin dagi da yawaita addu'a. Yace fa qamalun an yusajaba lakum, tabbas za ainihin amsa muku addu'a a cikin sujjada. Annabi kuma ya faɗa cikin wani hadisi ingantacce, yace aqrabu ma yakunu al'abdu min rabbihi fi sujudi, ainihin lokacin da bawa ya fi kusa da ubangijin shi ne in yi sujjada, dan mafi ainihin kaskanci shi ne ka sa goshinka a ƙasa, dan za ka gaida wani, shi yasa ba a yi wa kowa sai Allah. Haramun ne wani abun halitta ka sa goshinka ƙasa dan za ka gaida shi. Shugaban ƙasa ne ko sarki ne ko malami ne ko waliyi ne ko wane ne, Allah shi kaɗai yake sa goshi a ƙasa, saboda shi ne ƙololuwan wanda ya kamata a girmama. To a wannan lokacin bawa na kusa da ubangijin shi, dan ya gama zubar da komai ɗin shi, ya nuna shi ba kowa bane a gaban Allah subhanahu wataala, wanda kuma shi ne mahaliccin shi. To a wannan lokacin ya halatta mutum ya addu'a, gashi an ce yana kusa da ubangiji kuma gashi ana karban addu'a, shi kuma bai iya larabci ba, shikenan sai ya shiru, in an yaka abu amishi adalci ba, shi kuma Allah adili ne mai cikakken adalci. Saboda haka malamai sun yi maganganu kamar haka, mazhaban Hanafiya da mazhaban Mutamalikiya suna ganin makaruhi ne yin addu'a bi ghairil arabiyya, ba da larabci ba a cikin sallah. Amma mazhaban ainihin wasu daga cikin malaman Shafi'iyya da kuma mazhaban Hanabila suna ganin ya halatta addu'a ba da larabci ba a cikin sallah ga wanda bai iya larabci ba, sai suka ce ga wanda ya iya larabci bai halatta ba. Iya larabci kuma ya zama ka san dokokin larabci, dan shi larabci wasali ɗaya zaka canja ma'anar ta koma wani abu daban. Ina fata an gane. Yasa idan baka kware a ainihin sanin dokokin larabci ba, ya halatta kai addu'a da Hausa ko da Fulatanci ko da Yarbanci ko da Turanci ko da Faransanci, ya halatta ma hadda barbarci ma ayi. Ina fata an gane. To a takaicen takaitawa dai, wannan shine zance mafi inganci, halal ne yin addu'a a cikin sallah ba tare da ainihin ga wanda bai iya larabci ba, saboda Allah yaren duka nashi ne gaba daya, kuma Allah na kowa da kowa ne ba sai mai jin larabci ba. Wallahu ta'ala ala wa alam.
A shek mai tambaya na gaba take cewa, malam ana gaya musu cewa kar su yi sallan azhar har sai mutane sun dawo daga masallacin Juma'a, shin wannan ya halatta addini ko kuma bai halatta ba haka?
Na mafi yawanci iyayen mu mata zaka ga ba sa sallan azhar wasi an dawo daga sallan Juma'a, suna ganin in an yi ma sallan azhar kafin sallan Juma'a kaman sallan bate ba, wannan kuskure ne. Abin da ke cikin littafin fiqhun musulunci, ga wanda yake Juma'a bata wajaba akan shi ba, to sallan azhar ne wajibi akan shi ranan Juma'a, kuma yakan yi ta ne a lokacin da azhar ta shiga, ba wai sai an yi sallan Juma'a ba. Daga ciki akwai matafiyi, akwai bawa, akwai mace da mara lafiya da ba zai je masallaci ba saboda jinya, duk waɗannan ya halatta su yi sallah da zaran rana ta yi zawali. Azhar na shiga ya halatta su yi sallan su ba sai sun jira an yi sallan Juma'a ba. Sannan kuma kar su yi amfani da kiran sallan Juma'a, domin da dama daga cikin masallati sukan kira sallan Juma'a lokacin Juma'a, azhar ma bai shiga ba, su fara hudu ba kafin a yi sallah lokacin azhar ya shiga. Ina fata an gane. To kar su yi amfani da sun ji an kira sallah, dan akwai masu kiran sallah guda biyu. To kaga kiran farkon nan wani masallaci tun 11 ma ake yi, wani masallaci 11 da rabi. Ina fata an gane. To a takaice dai, ta san yaushe azhar ke shiga, karfe 12 da 20 ne, 12 da rabi ne, a lokacin da azhar ya shiga ya halatta mace ta yi sallan Juma'a, ta yi sallan azhar din ta ranar Juma'a, sallan azhar din ta bai da alaka da sallan Juma'a. Wannan shine zance mafi inganci. Haka matafi sai ga ana tafiya, a ce a tsaya ai azhar, a ai ba ai sallan Juma'a ba. Ku da kuke matafiya, Juma'an ba wajiba bace a kanku, to ba sai kun jira an yi Juma'a ba kafin ku yi sallah azhar din ku insha Allah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Haka nan mara lafiya kaman yadda na faɗa, haka bawa, duk da yanzu babu bayi, Allah ta'ala ya datar da mu.
A shek mai tambaya na gaba take cewa, malam tana so a mata bayani dangane da abu guda uku, ma'ana farkon dare da kuma tsakiyar dare da kuma ƙarshen dare, tana so shege mata bayani dangane da wannan.
Na'am, shi farkon dare da ƙarshen dare da tsakiyar dare abu ne wanda yakan canza da canjawar lokaci. Mun sani cewa akwai lokacin da dare kan fi rana tsayi, akwai lokacin da rana kuma ta kan fi ainihin dare tsayi. To abin da za ta kalla shi ne karfe nawa rana ke faduwa in sai mu dauka kamar mu ana a Gombe rana tana faduwa ne karfe 6:33 kisa ladane da suke kiran sallah kafin lokacin suna kiran sallah lokacin magriba bai shiga ba idan suka kira sallah wani na azumi ya sha azumi to lalle sun cuce shi muna yawan fada wa masallate su daina kiran sallah kafin faduwar rana kawai da sun ga dan duhudu haka kawai ko an yi hadari ko gari to ai ko yanzu ma baka ganin rana sai a kira magriba inda haka ne in akwai hadiri misali a gari ko wani tsananin hazo ko gajimare akwai lokacin da kwata-kwata ranan ba za ka ganta ba koda lokacin azhar ne to zance mafi inganci shine a daina kiran sallah ba tare da lokacin da rana ta fadi ba sallar magriba nake nufi to idan rana ta fadi sai ka lissafa daga lokacin zuwa fitan alfijir awa nawa ne yanzu kaga alfijir yana fita karfe 4:37 ana a Gombe kenan to daga karfe 6:30 mu dauka zuwa 4:30 awa nawa ne kaga awa 10 ne haka ne ko to sai ka kasa 10 a gida biyu kaga 5:5 kenan to kaga karfe 11 da tsakiyar dare yayi kenan a yanzu ina fata an gane farkon dare shine da rana ta fadi an shiga dare automatically rana na faduwa an shiga dare daga nan sai ka kara awa 5 shine tsakiyar dare karshen dare kuma shine daga karfe 3:30 zuwa karfe 4:30 saboda shine last hour na dare gaba daya ko kuma ka ce karfe 3:37 zuwa karfe 4:37 wannan awan shine awan karshe na dare ina fata an fahimta to da wannan ake gane farkon dare da tsakiyar dare da kuma karshen dare insha Allah a wannan kawai ake lissafawa daga faduwar rana zuwa fitan alfijir wallahi ta'ala ala wa alam
malam me wannan take cewa ta daga cikin waɗannan launi wanne ne wanda ya zama shine launin da ma'ana wannan take cewa wani launi ne daga cikin waɗannan launin yake nuna karewar jinin haila malam idan ta ga farin ruwa ne ko kuma idan ta ga farin ruwa da jini dan da tadda shi yake nuna cewa karewar jinin haila
na'am akwai asar da ya tabbata da ɗaya daga cikin sahabbai mata wanda take cewa inna lana udul kudrata was sufrata ba'da tuhur shay'an ainihin a lokacin da mace ta samu tsarki a jini ya dauke to ainihin akwai abin da suke ce masa alqasaitul bayda shine wani ruwa wanda yake fatsi-fatsi ko fari to duk waɗannan ba sa cikin abin da suke ake lissafi da su da mace ta ga wannan ainihin yana cikin alamun dama ko a samu aljufuf shine bushewan gaba ko kuma a samu wannan ainihin farin ruwan wanda ke nuna jini ya dauke to wannan alqasaitul bayda ko kuma as-sufra wannan shine abin da a fatsi-fatsi yana cikin abin da yake alamu na jini ya kare ina fata an gane wannan kawai shine insha Allah
wannan yake cewa malam tana so a mata bayani dangane da lokacin da ya kamata mutum ya zauna ya yawaita yin istighfari farkon dare ne ko kuma karshen dare ko kuma lokacin da ake dabda fitowar alfijir
to lokacin da ake buƙatar istighfari na farko shine cikin 24 hours gaba daya dan shi istighfari abu ne da ake buƙatar a yawaita shi yana daga cikin ababan da ke sanya albarka a rayuwa bayan ga kanka da zanubai ga kuma yana ƙara kusantar da mutum zuwa ga ubangijin shi yana maganin bala'i yana maganin damuwa yana yaye matsaloli da kuncin rayuwa da talauci da duk halin da muke cikin zuwa a Najeriya din nan da a ce duk musulmi zai samu carbin shi ko counter din shi misali ko da yatsan shi ai ta istighfari wallahi da sai an sha mamaki ina fata an gane a kasuwa ne a makaranta ne a office ne a gida ne a ko ina a masallaci ne kowa ya ta istighfari kuma ya zama istighfarin baki da zuci muna fada a baki kuma mun tabbatar mu wasu laifi ne a wurin Allah to da zamu duko da istighfari wallahi tallahi sai Allah ya kawo mana mafita duk wani wanda ya rike mana wuya sai Allah ya fata-fata da shi amma babu addu'a sai surutu sai surutu a halin da ake cikin nan Malam Usman a kullun ana kashe mutane a Kaduna da ya sunan shi Zamfara da Katsina da Naija da wurare a jiya da shekaran jiya ma an kashe ma in ka dubi social media ba abin da ya damu mutane sai sarautan Kano mutun shi ba uban shi za a ba sarkin ba ba yayan shi ba ba abin da zai karu da shi ba aka ga yana fada da ƴan uwan shi da abokan shi da makwabtan shi talakan arewa shi zai waye dan Allah ga azzalumai ne sun rike maka wuya kai baka damu ba kana fada kan abinda wani ma ko Kano bai taba zuwa ba ina fata an gane ba muna magana abinda ake daidai bane ba daidai bane ba amma mu fi damuwa da damuwar mu ina fata an gane ko aje sai da wani posting gashi sun taso daga gusau suna tahowa an yi kidnapping ga motoci na ba kowa a cikin motoci motocin passengers Allah ta'ala ya kawo mana sauki wannan kenan to abinda ke akwai dangane da istighfari a lokacin shi mafi tsada shine lokacin sahur shine karshen dare kenan daga karfe 3 karfe 4 karfe 4 da rabi lokaci ne da ake bukatun ka wasu malami suka ce ma istighfari a lokacin yafi karatun qur'ani falala saboda ita addu'a tana da alaka da lokaci kaga duk falalan karatun qur'ani akwai inda ba a bukatun shi ba za ka zo zaman tahiya ka karanta suratul baqara ba ina fata an gane ba za ka yi sujjada ko ruku ka karanta suratul fatiha ba ko falaki da nasi a wannan wurin ba su ake bukata ba ba za ka je aka yi aikin hajji wani wurin labbaika allahumma labbaika ka karanta baqara ko ali imran ba to duk abin da aka ce nan wurin kaza ake so to yafi qur'ani falala a wannan lokaci ba za ka zo kiran sallah ka dauko mara suratul an-nisa'i ba ko suratul jumu'a ranan jumu'a ne kace kai madadin kiran sallah ma kawai suratul jumu'a za ka karanta ina fata an gane to wannan kenan to a lokacin karshen daren na lokacin sahur Allah ya lissafa mutanen kirki suna istighfari a lokaci Allah ke cewa ainihin mutane na kwarai alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar yace as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar a wani gu kuma yace bil ashari hum yastaghfirun a takaice ne mutane na kwarai mummune suna istighfari lokacin sahur to karshen dare yafi kowanne falala dangane da istighfari to mu ribaci wannan lokacin da yawaita istighfari insha Allah za a ga amfanin shi duniya da lahira wallahu ala wa alam
shege wannan yake cewa ko yake cewa a menene hukuncin mace take fita ba tare da izinin mijinta ba
na'am to sai ta saba wa Allah mace ta fita ba da izinin mijinta ba haramun ne haramun ne ina fata an gane mallam albani yace kina sa kafa kika fita Allah ya tsine miki albarka a takaice dai haramun ne shine gaskiyar magana yawa mace fa ko aikin umra ko hajji za ta je na nafila in dai ta taba yi mijinta na da ikon hana ta zuwa in ta taba zuwa in ba ta taba zuwa bane ba shi da ikon hana ta yanda ba zai hana ta sallar azhar ko la'asar ko azumin ramadana ba ina fata an gane ko ba da zakka kamar yanda yana da ikon hana ta azumin nafila ma ba shi da ikon hana ta azumin ramadan to saboda haka mata su sani fa annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce yake cewa law kuntu amura ahadin an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha yace inda zan umarci wani ya sujjada ga wani sujjada irin ta sa goshi a ƙasa to da na umarcin mace ta sujjada ga mijinta saboda nuna girman haƙin miji akan ta ki sani haƙin mijin ki yafi haƙin kowa a duniya in yace karki to karki shine zaman lafiya tsakaninki da mahalicinki da mish da'an yiwa ubangiji da'a ne kamar yadda bin iyaye bin Allah ne dan in Allah ya ce ka bi wani to lokacin da ka bi shi Allah shi kake wada dan imtisalul awamir kenan ina fata an gane to haramun ne mata da suke fita ba da izinin mazajen su ba sai da imijin ya baki kaman open check za ku open check ko to misali yace dake ko da bana na in wani bukata ta kama zaki je wani shago ki so kaza babu yaron da zaki aika na baki dama ki je ko akwai wani emergency rashin lafiya na ƴan uwa an buga miki waya ko mutuwa ko kaza ko baki neme ni ba ko kuma kin neme ni baki same ni ba na baki dama ki je in akwai irin wannan tsakanin ku da shi wannan babu wani abu amma shi ma karki amfani da abun kuma beyond abun da ya ga ya miki kawai akwai suna da aure ki kama hanya ki fita ba irin wannan ake nufi ba an gane ko to a takaice dai a kiyaye a yi wa mazaje da'a shine zai saki samu albarka duniya da lahira maza su ma su yi adalci ga matayensu su daina zaluntar matayensu wannan shine zai sa Allah ma ya farin ciki da su subhanahu wataala wallahu ala wa alam
saka alkhairi a karkashin wannan mallan akwai wanda suke yin yaji to shi yajin nan duk da dai bai cikin tambayar da suka turo kuma za ta fita ne wata kila mijin ma ya fita ya tafi so shi yana cikin fita ne ba da izini ba ko kuma
to akwai masu yin yaji akwai masu yin tiya gasma an gane ko to galibi yaji abin da ke kawo shi shine misunderstanding a samu rikici da sauransu to ire-iren waɗannan sai mu dubi kaman ƙurfi na mutane akwai waɗanda duk rikicin da mace za ta yi da mijinta tana gani abun kunya ne mata ta tafi gida ta kai karan shi wanda ta yi protest ɗinta a cikin gida ta shirya zanga-zangar lumana a cikin gida akwai hanyoyi da yawa kuma su matan sun fi mu sani wanda mijin da kanshi sai ya nemi sulhu shi ma an yi tashi zanga-zangar shi sai kin nemi sulhu to haka ake dama a dinga balancing galibi an fi so rikicin mata da miji a kashe shi a cikin gida dan matsalan shine in kika ta ibi jiki kika tafi kika je kika bata shi a gidanku to za ku zo kuma ku shirya to akwai wanda kuma ya dinga ganin bakin sa kenan har abada karshen ta ma ki je ki ƙara gishiri da barkono da komai a maganar da zaki to saboda haka dai gaskiya mata a dinga lissafi idan rai ya baci a dinga aiki da hankali kar a dinga aiki da zuciya mata da maza duka a dinga gabatar da hankali fiye da zuciya a lokacin da aka yi fushi to a wannan gabar shine urfin mu nan kasan an dauki yaji wani abu ne wanda kusan in aka samu rikici ana yi shi to irin wannan ba za a sashi a cikin a ce mace za ta samu irin wannan tsinuwan ba mu da dalili karara da za mu dora mata akan irin waɗannan hadisan da suka zo a dangane da irin wannan matsalolin ba saboda kaman al'adar mutane ya gudana akan haka an san akwai yaji a aure a zaman aure an san akwai yaji to in irin wannan ya faru ayi kokari a sulhu shine abin da yafi alkhairi wallahi wa'ala wa'alam
Allah ya saka alkhairi a tambayar mu na gaba yake cewa malam ya je kasuwa sai sai samu kaya farashin sa ya tashi so sai su a haka abin da yake so ya sani anan shine malam tsohon farashin da sabon farashin zai hada ya sayar a haka ko kuma zai bambanta su wajen saidawa
akwai wata matsala na mai muhimmanci da zan so na ji hankalin yan uwan mu dalibai da hatta wasu daga cikin dai du'at masu karantarwa sukan dauki cewa shi kasuwanci gaba ɗayan shi yana gudana ne akan a ci riba ba a fadi ba musulunci bai yadda kai hasara a harkan kasuwa ba mu fahimci wannan abin da kyau musulunci addini ne na adalci yan kasuwa su zanto masu adalci amma kuma ba a ce su ma kuma a musu rashin adalci ba mun tabbatar cikin yan kasuwa akwai azzalumai amma kuma cikin su akwai adilai mu daina kudin goro mu ce duk dan kasuwa kaza 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 shi ma talakan haka yake kai ne ka je ka sayo kaya na miliyan 10 a Lagos sai ka zo ka dora misali naira 1,000 a kowane buhu misali tunda za ka yi lissafin dauko ma kayan har zuwa garin ku to sai ka ga abin da zai fidda kai shine kowane buhu misali ka dora 1,000 ka fara sai da kaya kila ka sai da 1/3 na kaya buhu 90 ne ka sai da 30 saura 60 sai ka ji kamfani sun yi karin da ko 2,000 ka kara ma ba za ka fita ba sai zanto idan ka sai da kayan a farashin da kake sai da shi a yanzu kayan ka ne miliyan 10 nan madadin ka ci riban 100,000 karshen ta kudin miliyan 7 zai koma to mutane wasu suke wai ka sai da shi a tsohon farashi wannan ba gaskiya bane ba duk wanda ya gaya maka wannan bai ma fahimci shari'a ba to in haka ne duk yan kasuwa su talauce kenan musulunci ya zalunce su kenan ba haka ake kasuwanci ba a Lagos ka tambayi duk wanda ya sani idan misali ka je ka biya kudin kaya mukaddara a ce a Honeywell ko Flour Mill misali matukar fa ba a loda kayan ka dauka ba ko da ka biya ka je banki ka biya sai aka yi karin ya shafe ka in dai baka dauka ba ko ka biya ba za a ce ba duk wanda ya biya banda shi ko ka biya in baka dauka ba karin ya shafe ka ana cikin lodi sai a dakatar da lodi ai kwana ɗaya ba ai sai a fidda sabon farashi to matsalan shine daga can sama ne kafin a zo nan kasa to idan mutum wannan ya faru ya ga in ya sayar a tsohon farashi faduwa zai hasara jarin shi ya kasa ya halatta ya kara wannan shine gaskiyar magana muna gaya malaman da ke tsine wa yan kasuwa da wannan hujjar wallahi kun zalunce su wannan muna faɗa ne shine abin da ya dace da hankali kuma shi dace da shari'ar mu cewa wa in ka so da tsohon farashi dole ka sayar a tsohon farashi wannan ba gaskiya bane ba ina fa in haka ne duk yan kasuwa sai su kare to ina ci gaba kenan cikin al'umma babu musulunci so yake kullun a ci gaba to saboda haka idan company suka yi kari sai kaga in ka sayar da tsohon farashi hasara zaka yi kayan ka na miliyan 10 madadin ka ciri ba ya koma miliyan 7 ko 6 ya halatta kai ma ka kara halal ne ba haramun ka ci ba kuma ba wanda zai tsine ma sai wanda bai fahimci kasuwanci ba akwai wanda suke magana kasuwancin kanta ma ba su fahimce ta ba ina fata an gane to saboda haka ya halatta sayar da sabon farashi dan kare ya hasara abinda ake so dai shine a dinga sassautawa kar a ci riba ma dudu da zai wuce hankali a wannan gaban ne ake jan harkan hankalin yan kasuwa annabi ya musu addu'a cikin hadisi ingantacce ce rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara Allah yayi rahama yayi jinkai ya tausayawa mutumin da yake mai saukin kai in zai saya ko zai sayar to sadaka mu zanto masu sauki masu tausayawa masu rahama mu ma sai Allah mana rahama amma wannan hukuncin haka yake a wajen duk malaman da suka san kasuwanci a duk duniya insha Allah wallahu ta'ala a'la wa a'lam
insha Allah saka alkari a mai tambayar mu ta gaba ya yake cewa malami ya halatta a sa sunan yaro Sudais
na'am tana tambaya ya halatta a sa sunan yaro Sudais eh a sa mishi amma a hada da asalin sunan Sudais shine Abdurrahman shi Abdurrahman shine sunan malamin nan da limamin Ka'aba mashugaban limamai na duniya gaba daya Sheikh Abdurrahman ibn Abdul Aziz Sudais sunan shi Abdurrahman sunan baban shi Abdul Aziz Sudais din ba sunan shi bane ina fata an gane misali ne kaman mu dauki anan misali a Gombe a ce Sheikh Uthman Isa Taliyawa sai ka sawo danka suna Taliyawa kaga sunan garin su ne ko a ce misali shi Abubakar Giro Argungum kace sunan dana Argungum ko sunan dana Giro Giro magari ne ko kace Sheikh Kabiru Haruna Gombe kace sunan danka Gombe ina fata an gane to su ma haka ne wasu suna danganta sunan da kabila kama ce Sheikh Wani Al-Fullati ko Al-Kanawi ko Al-Kashnawi irin wannan saboda haka a dingina a sawo mutun asalin sunan shi ko da za a masa inkiya ko lakabi ko alkunya da mai wannan sunan yake da shi amma yana da asalin wanda yake shine sunan shi kamar Sudais a ce sunan dana Abdurrahman Sudais to Abdurrahman shine asalin sunan wallahu ta'ala a'la wa a'lam
wannan mai tambayar Sheikh yake cewa mutun ne ya zo ya samu sahu ya cika sai yayi sallah shi kadai a baya kuma har aka idan da sallah wani bai jona shi ba so yana tambaya malam sallar sa zata karbu ko kuma akwai bayani akan sallar shi
na'am akwai hadisin dake maganan cewa ba a karban sallar mutum munfaridan khalfas saf shi kadai a bayan sahu hadisi ne kuma ingantacce amma ana nufin sahu bai cika ba ka kuma kai kadai kai sallar ka a gefe wannan haramun ne mutlaqul ittifaq amma sahu ya cika babu inda zaka shiga ka zo kai kabbara dama in ka zo sahu ya cika zaka tsaya ne a santan liman ba zaka koma gefen dama ba wannan kuskure ne santan liman ake tsayawa daga nan sahun ya ci gaba da tafiya kuma a haka ba wa gefen dama yafi gefen liman falala bane ba duk falalan su dai ne falalan sahun gaba ne hadisi suka zo suke magana akai to sahun ya ta tafiya a haka to idan ka tsaya a santan liman din nan har aka gama sallah ba wanda yazo sallan ka tayi a kuma su cewa ka jawo wani ku zama ko biyu wannan ba daidai bane ba daga duk fuqaha'u ibn al-Uthaymeen yace a cikin akwai tashwish wanda ka ja din ma ka rikita shi wadanda suke sahun su dauka ma lafiya ko danki dinafin ne yazo ina fata an gane a takaice da ba za a yi wannan ba abinda ke akwai shine a ainihin in sahu ya cika karka ja kowa in ba inda zaka shiga ka tsaya kai sallan ka kai kadai bayan sahu sallan ka tayi haramcin na zuwa ne ga wuri ka ki shiga saboda takabburanci da girman kai ko dai wani dalili ina fata amma in babu inda zaka shiga ya halatta ka tsaya kuma sallan ka tayi wallahu a'la wa a'lam
Sheikh Allah ya saka alkari zamu karanta tambaya kwaya daya daga shi ina ga zamu tsaya saboda yanayin lokaci malam wannan yake cewa yana so a mishi karin bayani daga lokacin suhur zuwa lokacin sallar asuba kamar aya nawa mutum ya kamata ya karanta
to yana magana ne game da hadisin da yazo wani daga cikin sahabbai yake cewa tsakanin sahur da tsayi da sallar asuba qadru 50 aya gurgudun aya 50 aya 50 ne ya zama ba dogaye ba irin ayoyin suratul baqara ba kuma guntattaki ba irin ayoyin suratul waqi'a ko ayyuhal mudaththir da sauransu to irin waɗannan shawaran da muke badawa a irin wannan yanayi da muke da agogo kusan an san lokacin da alfijir ke fita. To mu yi aiki da zahirin mu, muna da agogo, alfijir na fita ne karfe 4 misali da minti 47. To minti 5 kafin alfijir ya zama ka gama cin abinci, wannan yafi dacewa da sunna. Ka tsaye da cin abincin kafin fitan alfijir, wannan shine fi zama daidai. An fahimci wannan abin da kyau? A kai kokarin sanin lokacin da alfijir ke fita, ka dinga tsaye da cin abinci kafin alfijir ya fita. Dan Allah ce, na a ci abinci fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytul aswadi min al-fajri thumma atimmu siyam ila al-layl. Daga alfijir ne zuwa faduwar rana ake azumi. To a dage a daina cin abinci kafin alfijir ya fita. Kar ma in kana da agogo ka san lokaci, kar ka damu da makiran sallah. Kawai ka san alfijir ya fita, daina cin abinci, rana ta fadi, ko ba kira sallah ba ka sha ruwa. Wannan shi fita cewa da sunna insha Allah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Allah ta'ala ya karba mana ibadunmu abinda muka faɗa na daidai. Allah shi ba mu lada, inda muka yi kuskure kuma ko tuntume harshe, Allah ta'ala ya mana afuwa. Muna maraba da tambihi ko gyara a kowane lokaci insha Allah, daga wurin yan uwan mu dalibai da kuma malaman mu insha Allah. Muna addu'a Allah ya sanya wannan gari namu albarka, wannan ƙasa ta mu ta Najeriya Allah mata albarka, ya ba mu lafiya da zaman lafiya, ya sa mu gama da wannan duniya lafiya, ya karba mana ibadunmu. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.